بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دبو دبو دياس دبتك الله سبحانه وتعالى يساك حدامو أودنا يمشينا لتنين شابيو قوتا سفر عشاؤكو ga watan safar a shekara ta 2435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 16 ga watan 12 a shekara ta 2013. A ci gaba da karatun mu na littafin A'lamus Sunnah al-Manshura li i'tiqadi at-ta'ifati an-najiyati al-mansura na Sheikh Hafiz bin Ahmad al-Hakimi. Za mu tashi yau inda muka tsaya a tambaya ta 199 ko wato wa ashara sallallahu alaihi wasallam ila wuqi'iha bi qawlihi sataftariqu nan ne ko yawa mana bali fi amemeto karatun tambayar sai mu tsaya iya wannan hadisin sai mu fara insha Allah kansa. Bismillah. Ma dibd sunnah.
وقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة ضلالة. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوعها بقوله وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وأيّلها بقوله صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى من أهل برأه الله تعالى من أهل البدع بقوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء
إنما أمرهم إلى الله. نعم. طيب من يبين دي أكن بنغالي نفلكو نوانن كو أمسر ونن تنبيا دي تي ما ضد السنة منيني كيشير سنة كيشير سنة يسي إتسي بدأ ودى أكا فارد دي إتا يفسراتكو ما دي بيانن دمكي أبايا دك أكن ونن أبين دي شافمي أكي نفيد بدأ باسي ممي متاشبا. Za mu tashi inda muka tsaya, inda yake cewa wa ashara sallallahu alaihi wasallam, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara ila wuqi'iha, zuwa ga aukuwar su waɗannan fararrun abubuwa din ko kuma rarrabuwa na al'umma, bi qaulihi da faɗinsa, inda yake cewa sataftariqu ummati ala 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Al'umma ta za ta rabu akan ko gida-gida 73, kungiya-kungiya 73. Yace kullu hafin nari, dukkansu suna wuta, illa wahida, sai guda ɗaya. To wannan hadisi sannan yace wa ayyanaha bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ayyana ita wannan kungiyar da ba za ta shiga wutan ba, ko bangaren da ba zai shiga wutan ba. Yace hum sune waɗanda, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi, sune waɗanda suke kan kwatankwacin abin da ni nake kai ni da sahabbaina. Duk wanda suka wadatu da wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a kansa, ya hakura da shi, ya shigar da shi aljanna, sannan sahabbansa su ma suka hakura da sakon Allah da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan abin da suka mutu akai har suka shiga aljanna. To wanda ya tsaya akan wannan shine ko ita ce kungiyar da take kan gaskiya, duk a cikin rarrabuwar da za a yi. to sai ce wa qad barra'ahu Allahu ta'ala, Allah madaukaki ya barrantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana ya cire masa wata alaka tsakaninsa da waɗanda duk suke min ahlil bid'i, waɗanda suke bin hanyoyin bid'a, bi qawlihi, da fadin Allah inda yake cewa innal ladhina farraqu dinahum, lalle waɗanda suka rarrabe addinin su, wa kanu shiya'an, suka zama kungiya kungiya, yanki yanki, shine shiya'an, shi'atan shi'atan, shi ake nufi, ma'ana kungiya kungiya, wannan domin asalin shi'a dama shine magoya bayan wani, kungiya da ta labu take son wani, kowane ne. Lasta minhum fi shay'in, sai Allah ya ce baka cikin su da komai, ma'ana ba abin da ya hada ka da su, duk wanda suka raba addinin su, wannan ya kama wannan yayi nan, wannan yayi nan, to ba ruwan ka da su. Wannan a Qur'ani ne, Allah ne yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shikenan Allah ya san za a yi wannan rarrabuwar, kuma ya ga wa manzon sa sallallahu alaihi wasallam kada ya shiga cikin waɗannan, in kuma an rabu, duk da dai Annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa babu wannan rarrabuwa, a bayan sa ne aka samu, kaga mu ake gaya wa kenan ba ruwan mu da dukkan wanda ya bantare daga asalin musuluncin da aka sani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya shiga wata hanya daban wadda ba ita ce za a karanta a Qur'ani, ba ita ce za a karanta a maganganu da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Yace innama amruhum ila Allah, lamarin su yana koma zuwa ga Allah, ma'ana bar su da Allah, za su koma ga Allah, Allah kuma zai bayyana musu abinda suka sance suna aikatawa. To na ambata mana dama darasin mu na ƙarshe, cewa a yau insha Allah mun zo kan maganar wannan hadisi, za mu bayani akan asalin rarrabuwar al'umma da yadda aka fara shi, da kuma wato me ake nufi da waɗannan ƙungiyoyi da za su rarraba din. Dan sauƙaƙe mana aikin, na zo da wani aiki da aka yi shi dungurungun akan wannan hadisin. Wannan rubutu da kuka gani littafi ne guda ɗaya, amma sifili uku, sunansa al-mabahithul aqdiyya fi hadisi iftiraqil umma. Wannan hadisin na cewa al'umma za ta rarrabu din nan, a kansa wani yi wannan rubutun duk abin da kuke gani. Me yake da alaka asalin hadisin, hanyoyin hadisin, ingancin hadisin, da maganganun malamai akan cewa hadisin ya inganta, da kuma tsoratarwar da Allah ya yi akan rarrabuwa, tsoratarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan rarrabuwa, maganganun malamai akan hanin rarrabuwa, sannan kuma wannan ya bi filla-filla, wannan sataftariku, kowace kalma mai ake nufi da ita da maganganun malamai a kai, shi ne tara mana wannan abin da kuke gani. Wani dan uwa ne a rubutu wannan, da shi ya samu rubutunsa na masters a jami'ar Medina, yana bayan mu da shekara uku haka, mutumin kirki, bawan Allah, kuma yayi wannan aiki nasa alhamdulillah, ya samu yabo sosai a gurin malamai wannan aikin da. Asalin wannan hadisi da muke gana cewa al'umma za ta rubu kashi 73, shi ya dauka yayi sunan aikin nasa al-mabahithul aqdiyya, ma'ana bincike-bincike da suke da alaka da aqida, fi hadisi iftiraqil umami, dangane da wannan hadisi da ake cewa hadisin rarrabuwar al'umma, akan sai wannan aiki. Na dan sa wasu wurare da dan ambata mana kawai dan mu samu fa'ida. Shi dai maganar hadisin asali hadisi ne ingantacce, yana da hanya daga sahabbai guda 14, duk sun ruwaito shi, bal har wasu malamai ma sun ambaci cewa mutawatiri ne. Malamai dai da suke sun san ilimin hadisi ba su soki wannan hadisin ba, an samu wasu da suka soke shi, kamar irin su Al-Kautsari, Ibn Hazm ma ya soki hadisin, Ash-Shawkani ma ya soki hadisi, amma manya-manya malaman hadisi da suke magana akan hukuncin hadisai sun tafi akan cewa wannan hadisi tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Har shi wannan bawan Allah wani jadawali ya mana kowanne lafazi ya hukunci akan sa, lafazi kaza, saboda ya zo daban-daban, ma'ana alaihi liyum ashabi, ma'ana alaihi wa ashabi, da wannan mai ake nufi as-sawadul a'zam al-jama'a, dan duk wannan lafazin sun zo, to kowanne ya hukunci akan sa da hanyoyin da suka zo, ya inganta ko bai inganta ba, duk ya bayyana. Aiki ne babba kwarai da gaske a wannan fage din. Abin da nso ni in bayyana mana mai ake nufi da hadisi, to akwai inda ya ware mabhasi na musamman yayi wannan magana, yace al-muradu min al-iftiraq fi al-hadisi, wannan sataftariqu ummati din, me ake nufi da iftiraki rarrabuwa din da aka ce me ake nufi da rarrabuwa shin ana nufin sabani ne kawai duk sabanin da kuka yi sunan sa rarrabuwa ko ko me ake nufi to akan sai ya tattauna wannan zan dan gutsuro su abubuwa dai da na biyun da na uku mun samu dama mu ji dai wani abu ko da gurgurda abin da Allah madauki ya sare a nan abin da yake fadi kuma dama abin da sanin so in karanto muna ya dauko ne daga maganganun malamai ba wai maganganun sa bane shi maganganun malamai ne me suka ce akan wannan kuma dai abin da ya ciro ya ambata mana inda ya ciro din a na farko yana cewa abin da ake nufi da iftiraki a wannan hadisi ya kunshi surori guda uku surar farko shine ce tafriqud dini rarrabe addini wal ikhtilafu fihi da sassabawa cikin sa bangaren asalin sa yace wazalika bil imani bi ba'd ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam duna ba'd shine mutum yayi imani da wani abu ko wani sashi na abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi yaki bin wani sashin kuma yaki karba sai ya yadda da wannan yaki yadda da wannan li nau'i ta'wilin ko saboda tawili au shubhatin ko ta shubha domin in ki yayi sai ya kafirce da shi kun ga wannan hukuncin sa daban yau amma saboda tawili da yayi wata aya sai ya janye gefe yaki yadda da abinda sauran musulmi suka sani la Allah ma ya kafa jama'a sa ana bin sa yana da magoya baya ko ta shubha yace wal ikhtilafu fil usulil muhimma da kuma sassabawa a asali masu muhimmanci ma'ana ginshikan addinin musulunci sabawa sauran al'umma a ginshikai sabawa a tauhidi sabawa abin da shafi imani sabawa a abubuwan da alqur'ani yazo da su kuru-kuru ba tantama akai mutum ya janye ya ki yadda da wannan yace allati qarraraha alkitabu wasunnatu abubuwan da wato ko wato ginshikan da alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da su wa ma ajma'a alaihi salaful ummati khilafan la yu'dharu fihi ma'ana da kuma abinda magabata suke kai sahabbai kenan da tabi'ai mutum ya saba sabanin da bashi da uzuri a ciki don haka wannan shine ake nufi da wato sabanin iftiraki na farko kenan yace ko yake cewa wa atiqadul usulil muhimma allati qarraraha yace fa innal imana bi jami'i ma jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa i'tiqadul usulil muhimmati allati qarraraha al-kitab wa sunnah wal ijma' wa dhalika wafqan lima jaa bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi yakunu sababan fi an-najati domin ko abinda zai sa mutun ya tsira a lahira shine imanin sa da qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda sahabbai suke kai duk inda ka saba waɗannan abubuwan kaki ka fito da naka daban ko kuma dai ka kyamaci wani abu ka ware wani abu daban to nan an sami wato iftiraki sura ta biyu yace mufaraqatu jama'ati almuslimin wal khuruj anha wa shaqqu asaha fita daga al'ummar musulmi mutun ya ware ya bangare abinda aka sani al'umma ga su a hade akai suna dunkule tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai wata kungiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya san da ita kungiya daban da al'ummar da ya bari babu da ya mutu sallallahu alaihi wa sallam ya bar sahabbansa baki daya akan abu daya shine wannan abun da ya sani qur'ani ne da bayanansa shi da yayi ya ce kaza a wuri kaza ya ce kaza a wuri kaza ya aikata kaza sun gani an aikata wani abu a gaban sa yayi shiru to duk abin da ya mutu akai din nan shine addinin musulunci kuma babu wata kungiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da sanin sa ko ba sanin sa har bai sani ba ma ba ai ba haka a zamanin sa har ya rasu babu wata kungiya da za a ce wannan kungiyar wani ce ko kungiyar bin ra'ayi kaza ne don mafi yawan ra'ayoyi ko in ce kungiyoyi kamar da ambata mana wancan lokaci ana kasa su gurgudan asalin su ko ta bangaren aqida ko bangaren siyasa ko ta bangaren suluki hanyar wato da suka zaba zuwa gun Allah subhanahu wataala kamar da suke kiranta to duk wannan irin hanyoyi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a san su ba addinin gaba ɗayan sa dungurun dunguda ɗaya ne sallah iri ɗaya ake azumi iri ɗaya ake zakka kowa ya santa ita ce kawai ake yi fahimta an san girmama shugaba lokacin da aka ce Abubakar ne khalifa kowa ya zo ya sallama masa duk abin da ya faɗa shi ake bi in ya tashi shawara zai tara sahabbai manya ya san kuma masu ilimi a ciki dan ba kowa ne mai ilimi ba in ya tara masu ilimi sai me ko ka gani akan abu kaza to in suka ce kaza za a yi to duk kowa sai ya bi ba wanda zai bantare ya ce shi ba zai yi ba ba a rin yin rashin da'a to wannan musuluncin shi ake nufi kowa ya mutu a kansa ya haɗu da Allah subhanahu wataala da shi daga baya sai aka sami wasu abubuwa suka fara fitowa ba laifi kasancewar ba daga nan littafin lalle da ko ba in ba mu tarihin kafin mu je mu ci gaba da waɗannan abubuwa daga baya an sami wasu ra'ayoyi suka fara kunnowa kai ra'ayin farko da ya zo a tarihi wanda ya raba al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bari guguda sai aka fara jin wasu mutane sun koma gefe sun samu kansu wani suna ra'ayin farko shine na khawarijawa kun ba a same shi ba sai da shekara biyu da ɗan watanni kaɗan na Abubakar suka ƙare shekara goma da ƴan watanni na Umar suka ƙare duk babu wani abu ba wani bako duk al'ummar guda ɗaya ce ba wani kungiya ko ta yin wani aiki babu duk ra'ayi ɗaya ake sai da shekaru goma sha biyu da kwana goma sha biyu na Sayyidina Uthman su ma suka ƙare to da aka kashe Uthman mun san kuma da aka kashe shi wannan rikici da ya faru kuma tsakanin bayan an yi mubaya'a ga Ali a matsayinsa na shugaba mutanen Sham lokacin Muawiya yana gwamna a Sham sai ce tunda Uthman dan uwansa ne shi yana gaya wa Ali a matsayinsa na wanda waɗanda suka kashe Uthman dinnan sun tafi sun goyi bayansa a ƙarƙashinsa suke ya kama su ya yi musu hukunci in ba haka ba su mutanen Sham ba za su miƙa masa wuya sai masa mubaya'a su yarda da shi a matsayin khalifa musulmi baki ɗaya ba wannan shine sababin da aka fara wato rikici to shi Ali ya ce a'a tunda dai an yarda ni ne khalifa to ku zo ku yi da'a ku miƙa wuya mu zauna lafiya sannan a cikin natsuwa da kwanciyar hankali zan kama waɗannan mutane a yi musu hukunci malaman musulunci gaba ɗayansu su masu bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sun ittifaki akan cewa ra'ayin Ali shine gaskiya domin shine khalifa imamin al'umma a lokacin bai kamata wani ya ce ba zai bi ra'ayinsa ba a lokacin mun fahimci abin to amma sahabanin sai girma shi ya tsaya wancan a nasa ra'ayin shi ma wannan ya tsaya a nasa ra'ayi har abu ya kai ga azo ai sulhu garin azo ai sulhu da Talha da Zubair da Aisha suka fita zuwa Basra har aka yi rikici wasu da suka gansu akwai ƴan fitina da su suka zo suka kunna wannan wutar dama to sai suka cinna fitina kawai tsakanin waɗannan bangarori guda biyu har aka yi yaki ba tare da an shirya ba shikenan aka yi yakin farko tsakanin al'ummar musulmi aka yi a Jamal aka yi a Siffin to a wannan na Siffin din shine aka zo da wata shawara mutanen gefen Muawiya suka zo suka riko Qur'ani a jikin takubba cewa a zo a yi hukunci da littafin Allah a ga waye da gaskiya sai aka yi shawara a zabo mutum ɗaya daga kowane bangare daga gefen Muawiya aka zabi Amr ibn al-As daga gefen Ali aka zabi Abu Musa al-Ash'ari sai aka ce su zo su biyun nan su zauna tsakaninsu su tattauna su yi shawara ya za a warware wannan rikici kuma wanne gefe ne da gaskiya to wannan shawarar da aka ce su zo su yi a cikin magoya bayan Ali sai suka ce wa Ali kai Ali kai ne fa akan gaskiya me ya kai ka ka yadda da hukuncin da ba na Allah ba dan me za a ce hukunci mutum biyu za su zauna su yi wata wai su yi sulhu ai saba wa Qur'ani ne a ce za a yi sulhu mu ba mu gani ba a cikin Al-Qur'ani kawai Allah ya ce ai kaza kawai ai wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun sai suka ce Ali ya kafirta wannan su ake ce makawarija to su ne kungiyar farko a tarihin musulunci da suka bantare suka zama sun raba kan al'umma da aqida wadda ba a sani ba wancan rarrabuwa ta sabani ba a kira shi a matsayin firqa ba duk da cewa an rabu rikici ne da bayan wannan lokacin kuma ya wuce tunda a zamanin Hassan dan Ali da kansa ya yadda ya kira Muawiya ya ce zo ka karbi mulkin nan dan mu zauna lafiya gabaɗaya al'umma ta koma gu daya aka kira ma wannan shekarar amul jama'a Muawiya ya koma shine khalifa sai da shekara 20 a yanayin haka kuma al'umma duk a dinke ba a samu rikici ba dan haka kungiyar farko da ta bantare daga addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya dora mutane akai ita ce wannan khawarijawa da suka ce Ali ya kafirta yayi amfani da abin da ba Qur'ani ba wannan kenan to ba shi da suka koma wani kauye ana ce masa Harura suka ce duk wanda ya biyo su shine musulmi duk wanda ya zauna a Madina ya ibin su kafiri ne abun su aka fara jin wannan in suka tsaye da kai a hanya za su tambaye ka kai musulmi ne ya ce musulmi sai su tambaye shi akan ra'ayoyinsu, kana tare da mu akan kaza? In yace eh, su kyale shi. In yace a'a, su kashe shi. Agun eh, sun ce gidinsa ya halatta, tunda su sun hukuncin ya kafirta. Duk wanda bai fahimci ra'ayinsu ba ya kafirta. Sannan idan ba musulmi bane aslan, ko kirista ne, ko zo wucewa, kai meye, kai meye addinin kai ce kirista sai wuce, ba ruwansu ma da shi, musulmi shi ne kawai abinsu. To duk wannan an yi shi a wancan zamani. Duka kuma ba a dade ba zamanin Ali, a lokacin yana khalifa, har ya tura Abdullahi ibn Abbas ya tattauna da su. Na ba ku kisar ba sau ɗaya ba anan, yadda ya tattauna da su, ya kawo musu nasoshi, yace yanzu ku bayan Allah, ga Allah yana cewa a nada mutum biyu su hukunci akan abin da ya shafi farauta. Yahkumu bihi kai dawa adlin minkum hadiyan baligal ka'bati aw kaffaratun ta'amu masakin aw adlu dhalika siyaman liyadhuqa wabal amri. Ya kawo musu wannan aya, suka ce baku karanta mani alqur'ani? Allah ne ya ce a tara mutum biyu su duba su ga in mutum yayi farauta, yana ihrami da aikin haji ko umara, ya kashe barewa, sai a ce to ayi kiyasi me ya dace da barewa, sai a ce akuya. To wannan hukuncin aka ce mutum biyu masu adalci su yi, gashi hukunci ne na addini, amma Allah ya ce mutum biyu su yi. To su ma nan an ce mutum biyu su zo su yi akan kuma jinin dan adam, amma ku akan jinin dabba Allah ya halatta, amma ku akan jinin dan adam kun ki halattawa. Suka yi shuru, yace kuma ba Allah ne a Qur'ani yace fa'atu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ba? Idan an samu sabani tsakanin miji da mata, a taro ga gidan miji a kawo wali, a kawo daga gidan mata ma a kawo wali, su zauna su tattauna. Hakan ma Allah kira shi. Me in an ce hakan, me ake nufi? Hakan ana nufin mai hukunci, alƙali. Kaga shi hukuncin ma an bashi. Hukun zo kun ce a rashin fahimta, inil hukmu illa lillah, har shi yasa Ali radiyallahu ta'ala anhu da aka zo aka bashi labari, aka ce Khawarija fa ga abin da suke cewa, sun ce kai kafiri ne, kuma sun kawo aya daga Qur'ani. Ice inil, suka ce inil hukmu illa lillah, Allah ya faɗa Qur'ani suratu Yusuf, ai hukunci na Allah ne kawai. Ma'ana banda Allah ba mai hukunci, dan me za ka kawo mutum biyu ka yadda su zo su hukunci? Kaga gurguwar fahimtar, an karanta alqur'ani ba a san ma'anarsa ba. To shine har Ali sai yake cewa kalimatu haqqin urida biha batilu, shi wannan kalma da suka faɗa kalma ce ta gaskiya, tun daga tana alqur'ani, hukunci mai yin sa Allah ne, amma kuma su barna suke nufi da wannan kalma, sun yi amfani da wannan kalmar, sun kafirta mu. Amma duk da haka, da shi aka tambaye shi mai hukuncin Khawarijawa, kafirai ne ko ba kafirai ba? Sai shi a baka, ba za mu ce musu kafirai ba, kafirci fa suke gudu, har suka je suka fa kungiyar su. Kaga wanda yake gudun kafirci, baka ce masa kafiri? Duk da akwai tattaunawar malamai akan wannan maganar, amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai na'am ai ko gilli ne sunan su buga, sunan su yan tawaye, ba a kafirta su. Don haka wajibi amma a yake su, an shar'anta aje a yake su, a sa sojoji su je su yake su, su dawo da su kan hanya, amma ba kafirci ba. Haka Aliyu ya faɗa a wancan lokaci. To wannan kenan. Sannan a zamanin ƙarshe-ƙarshen sahabbai, lokacin su Abdullahi ibn Umar su ne manya, wata ran ya zo haji ko umara, sai aka samu wasu mutum biyu sun zo daga Basra, shi ma wannan na sha gaya muku kissanta. Suka tambaye shi, a garinmu Basra akwai wasu mutane sun fito suna cewa innal amra unuf, ai lamarin da kuke gani na rayuwar duniya da ayyukan bayi kawai fararren abu ne, Allah bai san abu zai faru ba sai bayan ya faru. Wannan su ne farkon su kuma masu ƙaryata kaddara, cewa Allah bai rubuta komai a lauhil mahfuz ba, bai san za ka yi kaza ba sai bayan ka yi zai sani. Wannan su suka fara zuwa da wannan, wannan su ake cema yan kadariya. To daga nan kuma aka fara samun kungiyoyi, wannan ya zo da ra'ayi, amma asalin abin da ya kai mu duk waɗannan abubuwa kungiyoyi da kuka gani, babban abin da ya ƙara rurruta su shine lokacin da aka shigo da littafan falsafa din nan a zamanin farkon daular, ƙarshen daular Umayya da farkon daular Abbasiyya, da suka fassara zamanin su Ma'mun, aka bude gida sunansa Darul Hikma ko Baitul Hikma, ake ta translation na littafan masu harkar falsafa zuwa wato Larabci. To da aka fahimci waɗannan, su mutanen sun gina ilmominsu na komai akan ƙwaƙwalwa ne da hankali. To mu kuma ba a hana mu amfani da hankalin ba, amma kuma akwai abubuwan da hankalin ba ne shi yake aiki a cikinsu ba, su ne abubuwan da suka shafi gaibi, cewa akwai Allah ko ba Allah, magana tashin kiyama, magana mala'iku, Allah ya aiko annabawa, kunga wannan ba magana ce ta hankali ba. to wancan maganganun da ake amfani da su na hankali sune a harkar abin da shafi ilimin sciences, wannan duk ba laifi, ilimi ne na daidai ya kamata ai domin zai bunkasa mana rayuwar mu, ai karanta likitanci, a karanta engineering, mathematics, duk daidai ne. Amma abin da ya shafi ɗaya bangaren nasa shine ake cewa ma wara at-tabi'a ko metaphysics, to anan ne su waɗancan masu ilimin falsafar sun jefa kansu sun yi magana da hankali kwatance shin akwai Allah ko babu, ya za a gano akwai mahalici, wannan duniyar ya aka same ta, wannan zancen da wahayi ake yin sa ba da hankali ba. To wannan kokuwar tsakanin wahayi da hankalin dan adam shine duk ya kai mu duk abin da kuke gani har zuwa yau kullum. Duk inda aka samu wani mai ji da kwakwalwarsa sai ce shi nassin nan bai masa yadda yake so ba, to sai ce kaza zai iya kamata a ce a wannan wurin ya gyara wa Allah maganarsa ko ya gyara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganarsa. To wannan shi ma sababi ne babba daga cikin sabubban da suka sa aka same wato bantarewar mutane. Akwai kuma sababi na jahilci, nan malamai da suka yi magana akan harkar wannan abun duk sun kawo meye sabubban da al'umma suka rarrabu. Amma tunda lokacin mu ba zai isa din mu yi waɗannan maganganun ba, zan tsaya iya wannan cewa asalin waɗannan rarrabuwa kun ji ga tarihin sa na farkon kenan da waɗanda suka biyo bayan su har a zamanin daular Abbasi, inda nake faɗa bayan waɗancan tarjama-tarjaman na littafai aka samu ƙungiyar mu'tazilawa da suka gina abubuwan su kuma akan hankali, suka ce duk inda muka ga wani nassi a Qur'ani ya saba wa ka'idar mu ta hankali to kawai mu aje wannan nassi, saboda mu hankalin nan namu ba dan shi ba da ba mu fahimci ma nassin ba, don haka ashe hankali yafi nassi muhimmanci. Da haka suka aje Qur'ani gefe, suka aje hadisi gefe, ba ruwan su da shi, kawai duk abin da hankalin su ya nuna a binciken tunani, shi yasa zaka ga an zauna a ta debate kai in nace kaza to ya za a yi, wannan ma in nace kaza ya za a yi, akai ta irin waɗannan abubuwa da a wancan zamani har al'umma suka ƙara rarrabuwa, hanyoyi daban-daban suka ta hudu kai. To abin da ake nufi kenan a dunkule na farko da abin da ake nufi da iftiraqi, sura ta biyu abinda ake nufi da iftiraqi shine mufaraqatul jama'a, na faɗi wannan ko mutun ya bantare daga al'ummar musulmi ya koma gefe ko ya kafirta mutanen ko ya ce zai rika yakar su ko ya dau makami yana yakar al'ummar musulmi, shi ma wannan rarrabuwa ce daga cikin raba al'umma daga kan hanya. Na uku at-tafarruqu fi sufufi ahli al-islam, rarraba mutane a wato masu bin musulunci, wannan yabi wannan, wannan yabi wannan, ko ta hanyoyi uku nan da muka ambata, ko ta hanyar aqida, ko ta hanyar siyasa, ko ta hanyar suluki, wannan ko ne zai iya daukar tasa sifa din. To malamai sun tattauna har yanzu kamar da shi nan ya kawo me bambancin iftiraqi da kuma rarrabuwa, ai abinan iftiraqi da sabani, iftiraqi shine rarrabuwa, sabani kuma mutum ya saba a ra'ayi ko a fahimta shi da wani, sabani wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala baya sansa ya kuma hana mu rarraba, amma a ɗabi'a ta ɗan adam dole a sassaba, ya gaya mana wannan har a cikin Alkur'ani yace wali zalika khalaqahu wa tammat kalimatu kalimatuhu nam wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in, sannan kalmar Allah ta tabbata akan ta cika akan cewa zai cika wuta da wato aljanu da mutane, ya faɗi cewa a wala yazaluna mukhtalifin, wannan shi nake so da mu ankawo, ba za su gushe ba suna masu sabani a tsakaninsu. Ashe sabani menene? Sunna ce kauniya ba shar'iyya ba, kun gane bambanci? Na san dai mun sha bayani akan me kauniya me shar'iyya. In an ce kauniya duk abin da ya faru da mashi'ar Allah khalqan a matsayin halitta, amma ba umarnin Allah bane, Allah ya ce kar mu rarraba, amma ya halicci mutane kuma da dole sabanin ra'ayi, ba dama mutane ya zama duk ra'ayin mu guda ɗaya ne, inda ra'ayin mu ɗaya ne gaba ɗaya ma da ba ilmantarwa, ba karantarwa, ba wa'azi, ba buƙatar komai, shikenan duk kowa musulmi ne. Da haka Allah madauki ya gina mu akan sai an saba, da haka mu bambance wannan. Wasu mutane suna amfani da wani sai a ce to ai gashi Allah ya ce dama dole a saba, don haka kamar an ba mu izini ne mai kungiyoyi mai tararrabuwa, a'a Allah ya umarce mu kar mu rarraba, ya hana mu kai mu rarraba, don haka wannan umarnin cewa za mu rarraba din ko ba da labarin cewa za mu rarraba ba izini ne cewa mu rarraba ba, kamar yadda Allah madauki ke faɗi a suratul Isra'i da yake cewa abin nan da yake fadin cewa zamu umarci alqarya ko amarna mutra fiha me farkon ayar wa idha aradna an nuhlika qaryatan yawa Allah madaki ce wa idha aradna an nuhlika qaryatan in muna so mu halaka wata alqarya me zami amarna mutra fiha fa fasqu fiha fa haqa alaiha alqawl fa damarnaha tadmira kaga me yake nabi da amarna mutra fiha zan in muna so mu halaka alqarya sai mu umarci mutrafuha masu jin dadinta manyan gari sai a umarce su sai su zama fasikai su ta fasikanci sai abinnan maganar Allah hukuncin Allah sai tabbata akan su sai mu ruguza su in Allah yana son ya halaka al'umma akai ke sai a sa manya su ta sako ai ta rikici kuma ai ta sabawa Allah a kauce daga hanyar Allah to wannan umarnin da Allah ya faɗa wannan iri ne amri ne kauni ba amri ne shar'i ba yawwa eh am umarni ne ma'ana Allah zai halicci a cikin su masu yin kaza sakamakon kaza nan kuma sai Allah ya halaka su dan haka mu fahimci waɗannan ayoyin yanda suke ba sa nufin an ba mu umarnin musassa ba banda wannan magana akan bambanci tsakanin shi iftiraqi da sabani na farko kamar da malami suka ambata surar iftiraqi wanda aka hana shine mala ta'alluqa lahu bi hadith al-iftiraq akwai abubuwan da rabarabo ne sabani ne amma baya cikin abin da ake fi a wannan hadisi na iftiraq na daya kaman daga cikin su mufaraqatu dinil islam ila al-kufr mutum ya bar musulunci ya koma kafirci wannan ba sunan sa ba shi hadisin iftiraq yake nufi ba wannan hadisi da muke magana ba shi yake magana ba anan sunan sa ridda wannan mutum ya ridda ya fita ne daga addinin musulunci a didda an kira shi mufaraqatul jamaa wannan sunan sa ridda baya cikin wanda ake nufi a wannan hadisi cewa ya rarraba kan mutane na biyu tafarruqu ahli al-kufri fima bainahum ila milali rarrabuwar kafirai su da kansu su rabu zuwa kungiya kungiya wannan shi ma ba ruwan mu da shi a wannan hadisi ba shi ake nufi ba na uku tafarruqu ad-din bil iman bi ba'dihi wal kufri bi ba'dihi idan mutun ya kafirce da wani abu ya kuma yadda da wani abu shi ma wannan sunan sa kafirci ba sunan sa rarrabuwa cikin al'umma ba abu na biyu yace ahlul bid'i ma abuta bid'a wal ahwa da masu son bin son zuciya hum ahlu furqatin wa ikhtilafin sune ma abuta wato sabani da kuma rarrabuwa fa inna ibtida'a huwa min al iman bi ba'd ma jaa bi rasul duna ba'd domin asalin bid'a shine mutum in mun lura da fassarar ta bid'a tana nufin mutum ya yadda da wani abu ya ki yadda da wani abu koda bai kafirce da shi ba amma yake aiki da shi sai ya baddala shi ya musanya wani abu ya kawo a madadin wanda aka sani a musulunci sai ya kawo wani abu daban yana bautawa Allah da shi kuma wannan shi ma sura ce ta iftiraqi shi yasa malami ibn shamia yake cewa albid'atu maqrunatun bil furqati ita bid'a da'iman tana hada da rabuwa rabuwan nan da ake cewa karmi in dai za a samu bid'a to za a rarraba domin bid'a mece ce sabanin abin da annabi ya bar mutane akai ne in ko wani yazo ya fito da wani abu na bid'a to kun ga ya raba kan al'ummar musulmi ya sa addinin da ake bautawa Allah a samu lada ya zama kashi biyu da ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma wani da wani yazo da shi na fata kun gane wannan to wannan shi yasa yake cewa albid'atu maqrunatun bil furqa akwai bambanci tsakanin firqa da kuma furqa me bambanci firqa in an ce firqa ana nufin kungiya furqa kuma shine rarrabuwa kawai bambancin na wasalin wannan damma wannan kasra yawa in aka ce furqa ana nufin rarrabuwar ita kanta firqa kuma ana nufin wata kungiya ayyananniya ta musamman to shine har yake cewa kama anna sunnata maqrunatun bil jamaa kamar yadda ita sunna kullun tana tare da hadin kai shine asalin ma ahlus sunna a rika ce musu ahlus sunnati wal jamaa jama'an nan ma'ana ta hadin kai domin ahlul bid'a su kuma sunan su ahlul bid'ati wal furq masu bin bid'a da rarrabuwar kai saboda kowa ya zabo wata hanya da zai bautawa Allah da ita banda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu bin sunna kuwa tsayawa akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma hadin kan jama'a ba a san a rarraba duk abinda akai ai hakuri da juna a zauna gudiya abinda duk bai kai ga a fidda mutum ba to kar a fidda shi wannan shine asalin ahlus sunnati wal jamaa ai kirsi akan hadin kai to na uku yace ila al-iftiraq alladhi yakunu bayna al-muslimin afradan wa jama'atin idha lam yakun mansha'uhu an tafriq ad-din wal ikhtilaf fihi fa innahu laysa min al-iftiraq al-muhadhdhar minhu sabani na tsakanin fahimta tsakanin ka fahimci kaza wannan ya fahimci kaza in dai har bai kai ga a rarraba addini wannan yace baya san wannan wannan ba zai bi wannan sallah ba to wannan baya cikin abin da aka hana dole za a ma'ana baya cikin abin da ake nufi kai a wannan hadisin kar ai sabanin amma tunda dole sai an same shi to ai hakuri da shi musamman za ku ga sabani akan harkokin fiqhu baya cikin abin da ake suka dan haka in ka karanta ayoyin da suke hana kar a rarrabu kar ka dauko matsalolin fiqhu a ciki wannan yace abu kaza haram ne wannan yace abu kaza halal ne wannan matsala ce ta fahimtar nassoshi nassin aka karanta sai wannan ya fahimce shi kaza wannan kuma ya fahimce shi kaza wannan ba ne fahimtar nan da malamai suka yi insu malam Abu Hanifa malam Imam Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal da sauransu fahimta ne suka yi wa nassoshi ba addinin ne suka bantare shi kowa yana sa ba ai dai kun san wannan dan wannan yana da muhimmanci ka gane shi shi yasa waɗanda suka yi maganganu a harkar rarrabuwar mutane har suka sa wannan malamai suka ce musu a'a wannan kuskure ne kar ku sa waɗannan irin fahimtar mazhabobi ba ta cikin rarrabuwa sai dai idan mutun ya dauki mazhabar satila sai an bi ta in ba a bi ta ba an saba wa Allah to anan an samu furka kuma sai ya dauki kamar ita ma ita ce asalin addini misali mutun yace duk wanda bai malikiya ba ba musulmi bane ko kuma dan bid'a ne to nan sai a ce masa a'a da Allah ya aiko wa al'ummar duniya baki dai Imam Malik to sai ka faɗi wannan amma Annabi sallallahu alaihi wasallama Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi aka aiko don haka duk inda abu ya dace da maganar sa to nan za a je nan ne daidai amma wannan rabuwa da aka yi na malikiya shafi'iyya hanbaliya hanafiya ba laifi bane mutun ya dangana kansa zuwa gare shi muddin babu ta'assubanci wannan malamai sun yi maganganu a kansa a wurin da suka yi magana abu na hudu mai muhimmanci a bayyane shi shi ma yace mimma la yashmalu hadith al-iftiraq بل لا يعد سوره لا يعد سوره من سوره الافتراق المحرم عموما يتي الاختلاف السائغ بين اهل العلم والفقه وانا شي نفدا سنن يتي اختلافي امسالول الفقه مسالولي ني نا امور عمليه كودي كي وانا نا ريغا ناي بيانن سشي ما نا حالو ابين دي امبتا با سي نا تسيا اكانسا با زان جي كان وني ابو مي مهمنتين شي ما دي فدا انن اندا انا صورن كلي لوكشي مي قوري منا maganar kullu hafin nari illa wahida me ake nufi da shi da kuma alamati ahli al-ahwa'i wal furqa mu fara da wannan me yayi alamar masu rarraba kan mutane alamomin da zaka gane wannan kungiya ce mai raba kan mutane wannan kuma ba mai raba kan mutane ba kafin mu je nan ina so in mana bayani akan wace kungiya ko me ake nufi da wannan kungiyoyi da aka haramta ko aka yake cewa kar mu rarraba kungiyoyi waɗanda aka haifar da su aka liƙa musu aqidu aka liƙa musu mene aqidu kuma aka gina wala'i da bara'i akan su me mana wala'i da bara'i da san mutun da kin mutun ka dora shi akan wannan misali duk kungiyar da za a yi kungiya sai ya zama ka ce duk mutumin da baya wannan kungiyar ko ka ce masa ba musulmi ba ko dan bid'a to wannan shi ma haramun ne mun fahimci wannan ka ce wannan kungiya ce ko da aikin alheri take yi za halal ne ayi kungiya ayi aikin alheri halal ne ayi kungiya ayi wa'azi halal ne ya halatta ba bid'a bace amma a ce duk wanda bai yi ba ya zama ba musulmi ba to wannan ita ce bid'a mun fahimci wannan don an yi kungiyoyi da yawa a tarihin musulunci amma dora wala'i da bara'in shine ke sa a samu matsala a ciki na fata kun gane wannan yau ya halatta ayi amma kar a dora cewa wato duk wanda baya ciki kamar misali kungiyoyin aikin gayya da ake yi a unguwa unguwa tace akwai kungiyar mu da kungiyoyin yan acaba kungiyoyin masu gidan biredi kungiyoyin masu kaza da kaza duk ya halatta ayi kuma ayi meeting a sa shugaba ayi me to amma kar ka sa so da kaunarka ga al'ummar musulmi ya zama tana da alaka da wannan haka kungiyoyin taimakon gari misali kungiyar ci gaban gari kaza ya halatta ayi shi ma amma kada wannan ya sa ka kyamaci dan wani garin baka son kowa sai dan garinku wannan jahiliya ce kun ban jiwa wannan da haka duk waɗannan abubuwan yana cikin abin da ya kamata a gane su to abin nan alamomin waɗannan firqoqi da ake cewa firqoqi wannan zan faɗe su kawai iya lissafin su da ya kunga ya lissafa matsalabi guda 10 alamun kungiyoyi waɗanda kowace ɗaya duk siffarsu ta cancanci a ce mata firqa wadda ta rabu da sunna alamominsu ba sai na tafi bayanin da yi da yawa ba, kawai ɗaiɗaiɗai ɗin zan faɗa. Alama ta farko shine al-furqa, warewa da ƙyamar sauran jama'a a koma gefe, wannan alama ce ta ƙungiyoyin da ba daidai suke ba. Na biyu ittiba'ul hawa, bin son zuciya, tafiya ba akan Qur'ani ba, ba akan sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama, shi ma wannan sabanin abin da yake shine daidai ne. Na uku al-ghulu fid din, zulfi a cikin addini, wuce iyaka, abinda aka ce ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sai ka ce a kai zaka yi dalibanka tarbiyya, ko a masallaci ne mutum misali yana da masallacinsa, sai sai shi wannan masallacin nasa dole ga yadda za a riga irin sallar da za a riga yi, dogon sujada za a riga yi in zaka zo ka zo, da dogon ruku'u za a riga yi, bakara za a riga yi, ana saukewa da makamancin irin wannan. To wannan wuce iyaka ne a addini, a masallaci na al'ummar musulmi a cikin gari. In aka yi wannan, to sifa ce da za ta iya kaiwa mutane sun kafa furqa, da kuma har za ka ga suna kyamatar 'yan wani masallacin da ba nasu ba. Ana samu wannan ko ba a samu? To wannan alama ce ita ma ta furqa. Nan da ne sai ka ji an cewa mutane 'yan masallaci kaza, ko ka ji an ba su wani suna. Ƙungiyoyin da kuke da ana faɗawa, wannan Ismailiyya, wannan wane ne, Kaisaniya, waye iya ɗin nan, duk daga haka suke farawa. Wani ne kawai mutum ɗaya sai ya duba wata ƴar fahimta ta hansa da yake ganin shi ya kamata ya makalkalewa abu kaza, to shi kenan sai fara jan samari ne musu tarbiyya a kai. To a hankali a hankali sai kuga ya kafa ƙungiya, ya zama shugaba, sai a rubuta ta a tarihi, sai a ce wanda shugaban ƙungiya kaza shine kaza, shine kaza, shine kaza. Don haka kullum a riƙa yin addini yadda yake a Qur'ani da Sunna, daidai wa daida, kar ka fita daban, kai abin da ba a saba gani ba, kawai saboda wato ka nuna ka fi fahimtar addini. Abu na hudu ittiba'ul mutashabih, alamar waɗannan ƙungiyoyi shine bibiyar mutashabihi, Qur'ani da hadisai. Mu dauka mu fara da Qur'ani, ayoyin Al-Qur'ani Allah muke ba mu labari, huwa alladhi anzala alaykal kitaba minhu ayatun محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ألا ملوك ياقيا من أكتين القرآن النم أكوي آيوين لسكي بينما أن ستكبروكم ba su da rikici, ana cewa kaza to kowa ya fahimta. Akwai kuma ayoyin da sun yi kama da juna, suna rikitarwa, suna buƙatar malamai su bayyana maka su. Zaka ba wanda ya san ta'awilin su sai Allah da kuma matabbata a cikin malamai, in tafsiri ake nufi da ta'awili ana. In kuma ta'awili ana nufin hakikanin abu, to ba wanda ya san ma'anar su sai Allah. Murasikhuna fil ilmi, malamai matabbata a ilimi ko a irin wannan abubuwan da ba wanda ya san ma'annasu sai Allah, sai su ce mun yadda da shi ko dukkaninsa daga Ubangijinmu yake. Amma in ta'wili anan ana nufin tafsiri, to ba wanda ya san tafsirin sai Allah sai malamai. Ashe kenan duk abin da Allah madauki fada a Qur'ani, to ka je ka nemi ma'anarsa a gun malamai, za su bayyana maka gurgurdan abin da malami ya sani zai ga maka ma'anarsa. To zaka ga daga cikin alamun masu ƙungiyoyin da suka rabu daga da sauran al'umma, alamunsu shine suna bin irin waɗannan nasoshin masu rikitarwa, sai su kafa hujja a kai. In ka lura da ƙungiyoyi da yawa da aka kafa ake biya, yanzu misali ka duba Shi'a ɗin nan, Khawarijawa, Jahmiya, Mu'tazila, Ash'ariya da makamantansu, da masu bin ɗariƙun sufaye, duk ba sa rasa wani abu da suka kama. Misali Shi'a, in an ce me yasa kuke Ithnai Ashariya, imamai 12, sai ai gashi nan Allah madaukiya a cikin Al-Qur'ani yace wa ba'athna minhum 12 naqiba, saboda kawai an ce 12 sai su kamu. Ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yazalu ad-dinu azizan ila 12 khalifa, wannan musuluncin ba zai gushe ba da karfin sa har khalifa 12. Sai su ce a to gashi nan hadisi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada 12, to sai su ce to dalilin su na 12, wannan shi ake ce babbin mutashabih. To haka nan ƙungiyoyi, kowa da kowa zaka ga duk masu irin wannan ƙungiyoyin, zaka ga akwai wani abu da suka makale wani wuri ko wata aya ko wani hadisi, sai su ce ai da mu ake anan, don haka dalilin kafa mu kenan shine wannan. Abu na biyar mu'aradatu sunnati bil Qur'an, daga cikin alamun ƙungiyoyi da suka raba kansu da asalin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wato gwada tsakanin Qur'ani da hadisi ai na'am Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ya karanta wani hadisi sai ce kai wannan hadisin ya saba Qur'ani ayi watsi da shi to in ka ji wannan ita ma alama ce ta mai bid'a yawa mai sunna ba zai kwatanta duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ta inganta to yadda yake wajibi ai aiki da Qur'ani haka yake wajibi ai aiki da ita idan baka fahimci wani hadisi ba ka dauke shi ka kai wa malamai kace kaza da aka ce me malamai suka ce akai in wanda ka tambaya bai sani ba kare gina kansa cewa shi ma ya san komai a'a shi ma yaje ya tambaye binciko daga sharhin hadisai shin wannan hadisin ya saba wacin ayat in ba haka ba sai kaga an shiga hanyar qur'aniyun ai watsi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya a ce kawai ba za addini ba sai da iya alqur'ani wannan ita ma hanya ce ta bid'a abu na shida alamar shine aljahlu bil hadisi alamar duk kungiyoyin da suka rabe daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka gansu suna da jahilcin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suna kyamar a karanta hadisan manzo ai na ji ba ku jayya da wannan ba ko yanzu ku duba ku gani duk inda wasu suke ba sa san sunna zaka ji ba sa san a karanta hadisai kowa sai dai a karanta hadisan falalar kungiyar su ko jama'ar su ko malamin su ko shehin su kuma wannan shine fi komai muhimmanci ko Allah yayi magana sai su iya cewa ba haka ba ai na taba ku labarin Abdurrahman Ubayd ba sau dai ba ne ina jin mun wajen sau uku ina fadar sa ana wanda ya mai da hadisin Abdullah ibn Mas'ud na hudu din nan maganar imani da kaddara da aka kawo masa hadisin wannan hadisin abin in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan ko har zuwa karshen hadisin bayan mana magana akan kadimani da kaddara ba cewa za a turo mala'ikan zai busawa mutum rai kuma zai fada aikin sa da ajalin sa da kuma cewa dan wuta ko dan aljanna wannan hadisin Amr ibn Ubayd dai ne daga cikin jagororin kungiyar mu'tazilawa kun ji ai magana su ankin su maganar hankali ne ko da aka ga masa wannan hadisin me yace cewa wannan mutumin da ya ruwaito hadisin daga Ibn Mas'ud in shine zai zo ya ga mun yanzu zan ce ƙarya ne yace kai in Ibn Mas'ud ne ma da kansa zai zo ga mun zan ce ban yadda ba ƙarya ke Ibn Mas'ud fa kai sai yace kai in manzon Allah ne zai ga mun wannan hadisin zan ce ya rasulullahi ni ba zan karba ba ku duba fa saboda ya kafa kungiyar sa ya kafa mata ka'ida ko hadisin ya saba kungiyar zai ce wannan mu ba za mu yadda ba a kungiyar mu ba ma yadda da wannan hadisin to wannan ita ce alamar kungiya da take zaka kira ta firqa ce wanda ta fita daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kama mata maganar annabi tace ba ta so hakanan sai yace ma kai wai da Allah ne zai tsaye da shi yace kai amru wannan hadisin da gaske ne haka yake wai zai ce wa Allah ya Allah ai ba akan haka ka karba alƙauri a gumu ba to kun ga wannan girman yadda bid'a ta kan kai a zuciyar mutum har ya aji Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta abu na alama ta bakwai bughd ahli al-asar kyamar masu son hadisi kyama na masu duk wanda zaka ga mutanen da suke son bid'a to ba sa son masu son hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ma alama ce ta kungiyoyi da suka rabu daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk tafiya da za a ce wannan mu ba ma san aiki da hadisai to ita ma firqa ce ta zama bid'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sauke mana al-matlabu thamin naba abinda kai alama ta 8 itlaqul alqabi as-sayyi'ati ala ahli sunnati masu dauko maganganu ko sunaye da laqubba marasa kyau suna kiran ahli sunna da shi wannan ita ma alama ce ta in bid'a ko kaje ana ce musu yan hashawiyya san hashawiyya masu bin hashu wato sun kama ko kushariya masu bin wato bawo ba su san lubbi ba kamar mu'tazilawa da akwai wadanda ake ce mai aqlaniyun har a zamanin yanzu akwai su abin nan rationalist haka suke ce musu yanzu abokance wanda kawai su kullun hankali suke kallo in kawo musu aya hadisi sai kai da Allah ya yalmu mu ai wannan ayat ta ku bata dace da 21st century bai kamata ana daukar irin wannan maganar ba to irin waɗannan mutanen alamar suna kiran masu bin sunna da bin qur'ani suna kiran su da irin wannan suna ko su sai musu hashawiya ko a ce musu literalist ma'ana yan bin nassi urun nassi ba ku da fahimta ko a ce masu myopic reasoning ma'ana hangenku haka takaitacce ne ba ku da abin nan ufuki mai fadi to wannan duk alama ce ta masu bin bid'a alama ce ta masu kauce wannan kuma an yi ta tun a baya kuma har zuwa yanzu akwai ana yi. Na tara alamar tarkunci hali mazhabi salaf, kin shiga mazhabar magabata, a ce ga hanyar su Abubakar da Umar kace ba ka so, ba ita kake so ba, sai ka bi wata ka sa mata suna ko da wani malami na zamanin yanzu ko wani zamani da ya wuce. In akwai wanda ya cancanta a ce yana da mazhaba bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to su Abubakar ne su Umar, su kuma ba su yi ba. Kaga ashe alama ce ta cewa kenan ware wannan hanyoyin a sa musu suna, to ba hanyar manzon Allah bace sallallahu alaihi wasallam ko na irin suna. Sannan na goma, takfir mukhalifihim bighairi dalil, alamar su masu wannan bin kungiyoyin bid'a shine su kafirta wanda duk ya saba musu ba tare da dalili ba. Motsi kadan a cewa wani kafiri saboda kawai ya saba da kai a wani abu, to wannan alama ce ita ma ta bid'a. Koma komai ai masa aiki, ai masa binciken yadda ya kamata, kar a fidda mutane daga addini ba tare da dalili ba. To wannan maganganun dai suna da yawa, zan yanan nan yayi wajen shafi 100 akan wannan maganganun da na faɗa. To amma tunda lokacin ba zai ishe mu ba, zan tsallake inda zuwa inda aka yi maganar me ake nufi da wannan kalma ta kullu hafin nari illa wahida a cikin wannan hadisi. Ya ce wannan mawqifin ulama min hadhihi aljumla dirayatan ma'a bayan al-ma'na as-sahih laha. الموقف الصحيح الذي ينبغي اعتقاده والمصير إليه لأنه الحق الجاري على وفق قواعد السلف ومنهج هذا ومنهجهم في هذا الباب. أولا إيش نفرقه أن الفرق الاثنتين والسبعين سوى قنجوين نقدا سبعين دبيو أكون قاعد نسأل عن شيء الأمة ذات البكشي نوع سبعين دوكو دك سنة وتا كوسن تنتن تشيغا وتا سيقودا دا يوى. To sai ce annal firqa sintaini was sab'in, wannan kungiyoyin guda 72 din nan, fil jumlati a dunkule, la yazaluna min ahli alislam, ba sa gushewa in ana zancen musulmi to suna ciki, ba ka yi musu hukunci a duniya ka ce musu kafirai. Mun fahimci wannan? Yawwa, kawai saboda kungiyan ka ce wannan kungiyar sunansu kafirai, amma suna kan abinda yake ba shine sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wannan da yake nan. Sannan sai ce lam yakhruju minhu ila al-kufr, wasu fita daga wannan musuluncin ba zuwa kafirci. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'a hukmihi ala al-firqi bi annaha kullaha fi an-nar, domin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da cewa yayi hukunci akan kungiyoyin nan cewa suna wuta, to lam yukhrijuhum min al-islam, bai fita su daga musulunci ba, bal ja'alahum min ummatihi, ya sanya su a cikin al'ummarsa, da yake cewa wa taftariqu ummati, al'ummata za ta rarrabu zuwa kashi kashi. Kaga a ce duka al'ummarsa ce, amma mai shiga aljanna ɗaya ce. Kaga kenan karkashe musu saboda wannan kungiyar ta zama kafira. Mu ina fata mun fahimci wannan. Wannan ɗaya kenan. Sai shi wal a'immatu rahimahumullah lam yukaffiru jami'a ahli albid'a. Kaga shi yasa manyan malaman musulunci tun daga zamanin sahabbai tabi'ai ba su kafirta dukkanin kungiyoyin musulunci ba. Akwai waɗanda suka kafirta din, akwai wanda suka kafirta da nassi irin su jahmiya, saboda inkarin akwai Allah da sufofinsa, su Imam Ahmad nassoshi da yawa an ruwaito sun kafirta irin su jahmiya da jahmi ibn safwan, da kuma su kungiyoyin irin su ismailiya shi'a masu da'awar ali ubangiji ne, duk masu irin wannan to an yi itlaqin kafirci akan su. Haka nan kuma masu yadda da cewa komai Allah ne, masu wahidatul wujud irin su kungiyar su ibn arabi, su al-afif at-tilmisani, su ibn al-farid, masu irin waɗannan maganganun duka akwai nassoshin malamai da suka kafirta su bi ainihim, da kuma cewa wannan tafiyar ka dubi ko duk duniyar nan ka ce komai Allah ne, kai ma Allah ne, hulan nan Allah ne, wannan kafirci ne. Yawwa, to wannan malamai da sun yi magana akan wannan. Sai na biyu yace al-ma'furu an salaf wala imma itlaqu al-qawl bi takfir al-jahmiyya. Yawwa, wannan na riga na faɗe shi ba sai mun tsaya kansa ba. Sannan yake cewa wannan wai tarattabu ala ma sabaqa amrani anna man min kufri sintaini wa sab'in, ko man kaffara as-sittaini wa sab'ini firqatan kulluhum, aw qala inna as-sittaini wa sab'ini firqa kullu wahidin minhum yakfuru kufran yanqulu an al-millah faqad khalafa al-kitab wa as-sunnah. Ishi duk mutumin da yace kungiyoyin nan guda 72 sun fita daga addinin musulunci, to ya saba Qur'ani, ya saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba haka ake nufi ba. Wa ijma'i sahaba, ya saba wa ijma'in sahabbai. نبي أن الفرق أن الفرق الستين والسبعين ليسوا في مرتبة واحدة. سوكم وأنن قنجوين دا أكتي sun cancanci wuta, to ba matsayin su ɗaya ba. Kowanne ana duba wajen hukunci, ana duba aqidar da suka ginu akan su ne. Akwai wanda aqidar su zamu zo mu ji shine darasinmu na gaba a wannan littafin. Firkoki din nan ko ince bid'o'i iri nawa ne wajen dangane da hukunci, sun akwai ta kafirci, akwai wanda ba su kai kafirci ba. Insha Allah darasinmu na gaba a mako mai zuwa shine abin da zamu karanta daga littafinmu da muke karantawa na asali. Sannan sai yake cewa faqad yakunu fihi almunafiqu az-zindiq, yace a cikin su akwai wanda yake munafiki ne zindiki, yace wannan kafirci ne hukuncin sa. Abatini yace wa yakthuru hada, ana samun waɗannan da yawa a cikin masu jahmiya da masu rafida, yansu yabibin nan shi'a imamiya da masu kafirta sahabbai da masu cewa ali ubangiji ne, waɗannan hukuncin su akwai kafirci ne. Akwai yace fa inna ru'asa'uhum kanu munafiqina zanadiga, domin waɗanda suka kafa wannan harkokin gaba daya dama sanannun zindiƙai ne daga cikin munafiƙai, ba waɗanda aka san su a cikin al'umma ba. Da aka danganawa da za a yi zuwa ga wani abu, danganawa ce da aka same ta daga baya kawai domin bar abu ya ci gaba. Yace wa qad yakunu fihim man huwa mubtadi'un, za a iya samun wanda kuma dan bid'a ne amma akhrajathu bid'atuhu min al-islam ila al-kufr, akwai wanda yake bid'a yake amma bid'a ta sa ta kafirci ce, wanda ta fidda shi daga wato musulunci zuwa wani abu ba musulunci ba. Wa qad yakunu fihim al-mu'min zahiran wa batinan, akwai kuma wanda yake yana cikin wannan irin kungiyoyin amma mu'mini ne zahirin sa da batinin sa. Dan haka ashe kenan ka kuskure ne ai hukunci cewa dukkan wanda ke cikin wata kungiya ya kafirta saboda kawai zaman sa irin waɗannan kungiyoyi da ake faɗi. Duk da yake na faɗi indai kun fahimci magana ta, akwai bambanci tsakanin kungiya ma'ana firka wadda ake nufi anan da kuma kungiyoyi na aiki da ake cewa da ake sa, to duk kuma kowanne su ma da ka'idojin su, wanne me ya kamata abi, menene ba za a bi ba. Na farko daga cikin waɗannan kuma la tajuzu ash-shahadatu ala mu'ayyanin min al-firq, bi halatta ay shahada ay shaida a tabbatarwa wani dan wuta ne ko dan aljanna ba daga cikin waɗannan masu bin wannan kungiyoyi. Kace kawai saboda zaman sa dan kungiya kaza mutum daya ake nufi, tunda kun ga ku gane mu'ayyan, in an ce mu'ayyan ana nufin mutum daya, kawai an bace sunan sa kace malam wani mai kaza, to bai halatta ba ko me yake yi kace masa saboda zaman sa a kungiya kaza kafiri ne. Amma zaka iya cewa kungiya kaza daga cikin aqidunta akwai kafirci, akwai bambanci tsakanin wannan da wancan ko babu? Dawwa, to wannan ita ce aqidar sunna, shine kace abu kaza a cikin aqidun kungiya kaza kafirci ne. Amma ba lalle ne zama duk mai cikin wannan kungiyar kafiri bane, domin akwai wanda yana ciki wani rudani ne ya ja shi, wani san duniya ne ya ja shi, wani neman kuɗi ne ma ya ja shi, wani kila wani abu ne da ake holewa ya ja shi. Don haka ba lalle ya zama a zuciyarsa can zahirin sa da batini kafiri bane. Shi yasa kar ai masa hukunci a matsayin muayyani a ce malam wani alhaji wani na unguwa kaza misali kafiri ne. Annabi yace annal firaq as-sintain wa sab'in mutawa'adatun fil akhirati bin nar, wannan kungiyoyi guda 72 mutawa'adatu nan nake so da mamman bayani, an musu narkon azaba ne, ma'ana alƙawarin azaba akai musu cewa za su shiga wuta, ka gairiha min ahli alwa'idi, don haka hukuncin su hukuncin sauran ma'abuta wa'idi, ma'ana ko mutum ɗaya ne in yayi laifi ba akwai nasi ba da yace za a yi masa kaza a lahira. Misali kaga wanda ya kashe mutum, wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima, kaga wannan alƙawari ne narko ne Allah madauki ya masa na azaba. Sannan innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama zulman inma ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira, mai cin dukiyar maraya ba abin da yake ci a cikin sa sai wuta, kuma zai shiga wuta. To anan duniya ba za ka zo in kaga mutun ya ci dukiyar maraya sai ka ce kai dan wuta bane, mun fahimci abin? To haka wannan abin yake dangane da wannan kungiyoyin da aka faɗa guda 72, ba ka cewa duk wanda ke cikin kungiyoyin nan daga ka ganshi ka ce wannan dan wuta ne. Abinda ake nufi sun cancanci shiga wuta in suka mutu akan wannan abin da suke kai. Ina fata kun gane abin. Yawo shine ma'ana mutawa'adatun bin nari fa hiya ka ghairiha min ahli alwa'idi tahta almashi'a, suna karkashin mashi'ar Allah. In suka koma kuma ran lahira, na farko Allah zai iya azabtar da su da wannan gwargwadon kowa irin abinsa. Sai a duba ran tashin alkiyama a cikin kungiyar da wane yake bi. Idan akwai kafirci a aqidun sai a duba shi yana cikin masu aqidar kafircin, to a lahira za a yi masa wancan hukunci, ba a nan duniya ba. in kuma a cikin aqidin bai kai kafirci ba bid'a ce to sai Allah madaukaki in ya so ya gafarta masa in ya so ya azabtar da shi domin duk abin da bai kai kafirci ba Allah madaukaki yana gafarta shi in ya so kuma ai masa azaba to ita ce waccan ma'anan finnadin sai ta zo ta hau kansa ina fata mun fahimci wannan yawa to sai yake cewa kuma faman sha'a azabahu bi adlihi wanda Allah ya so ya azabtar da shi da adalcin sa wa adkhalahu an-nar da ya kuma shigar da shi wuta wannan adalcin Allah ne domin ba haka kawai bane sai da mutun yayi laifin sannan akai masa wa man sha'a rahimahu bi fadlihi wanda kuma Allah ya so ya ji kansa da falalasa wa ghafara lahu wa adkhalahu al-janna sai shigar da shi al-janna wa man dakhala minhum an-nar wanda ko ya shiga wuta a cikin su fa innahu la yukhallad fiha to kuji wanda ya shiga wuta a cikin waɗannan masu kungiyoyin to ba zai dawwama ba fa inna nabiyyu domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa lam yaqul bai ce innahum yukhalladuna fin-nar ba bai ce za su dawwama a wuta ba bal yukhrijuhu Allahu minha wa yadkhuluhu al-janna wa yadkhiluhu al-janna amma da sharadin me in bid'a tasa ba ta kai ga kafirci ba ina wannan gun ina so a fahimce shi sosai yawa annabi akwai bambanci tsakanin hukuncin duniya da hukuncin lahira hukuncin duniya an ce mai karkacewa kowa kafiri tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a cikin al'ummarsa amma daidai kun mutane wanda yayi abin da yake na kafirci ne to sai a kai shi a yi masa hukunci ko kuma a cikin kungiyoyin in aqidin su sun kai ga kafirci to a bayyana a cikin karatu da wa'azi da fadakarwa cewa aqida kaza fa abun kungiya kaza kafirci amma ba duk wanda zaka ganshi ya je cikin kungiyar sai a ce masa ya zama kafiri ba sai a bar shi in aka je lahira sai a duba in kafirci yake kai to ba zancen hisabi kawai sai wuta in baka in abin sa bai kai kafirci ba aqidar tasa to sai a tsaya Allah madaukaki kuma a bar masa hukunci in ya so ya hukunta shi yayi masa azaba da adalcin sai fidda shi ya kai shi aljanna ba zai dawwama ba saboda bai kai kafirci ba in kuma ya so ya gafarta masa ma je kauce la Allah dama bin ra'ayin wani ne ya kai ka kaza da kaza jahilci da makamancin waɗannan ina fatan mun fahimci wannan to sane cewa amma man kana munafikan amma wanda yake munafiki ne aw akhrajathu bid'atuhu ila al-kufr ko kuma ya zama bid'arsa ta kai shi zuwa ga kafirci yace fa huwa khalidun fin-nar mukhalladun khuludan mu'abbadan in ya zama bid'arsa ta kafirci sai ta kai shi ya zama kafiri to zai dawwama a wuta ne har abada ba zancen fita fa ma'ana kullu ha fin-nar annahum muta'arraduna lima yursiluhum an-nar da haka abinda ake nufi da cewa kullu hafin nari shine su sun gitta kansu zuwa ga abinda zai kai su ga wuta kun ji fasara ma'ana sun kai kansu zuwa ga abinda zai kai su ga wuta shine ma'ana ba ma'anar su anan duniya ai musu hukuncin dukkan su yan wuta bane kamar da diya kawo maganganun duk waɗannan ba maganganun sa bane maganganun malamai ne a wurare da dama inda ya daddako waɗannan maganganu dole dai mu tsaya akan hakan saboda lokacin mu ya riga ya wuce amma akwai abubuwa da dama da ya kamata a sani la'alla in Allah ya yassare wata rana zai zama ko muhadara ce ta musamman ayi la'alla awa ɗaya zuwa biyu za ta kwalkwale ba lalle iya wannan littafin ba abin da yake da alaka da wannan matsalar rarrabu wannan ya hukuncinta matsayinta don misali daga nan sauran abubuwan da ba mu gani ba ya tattauna akan maganar illa wahida me ma'anar illa wahida din su wane ne da nassoshin da suka zo akan wannan me ake nufi dan akwai nasin da yazo da cewa abinda ake nufi shine aljamaa me ake nufi da aljamaa din me kuma as-sawadul a'zam da menene kuma abinda ake nufi da ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi shi ma da ingancin sa da kuma maganganun malamai akai duka dai ya kakkawo waɗannan maganganu daga maganganun malamai ya dauko su yayi maganganu kuma sanai magana akan menene sunna sunnar kanta mai ake nufi da ita wannan dai na san mun yi maganganu akai sannan alfirqatun najiya da ake cewa mai ma'anarta alfirqatun najiya duka waɗannan maganganu suna nan cikin abin da shi da wasu malaman duk sun kakkawo su kokarin dai da yi babba shine kasancewar a wannan hadisin ya dauka ya masa irin wannan kwalkwalewar kuma ya kawo littafin duk da aka rubuto kafin shi akan harkar waɗannan wannan hadisin da ya kakkawo su yayi amfani da su kuma ya fa'idanta da su ya faɗi abinda ba a cike ba a wasu daga cikin littafin ya kokarin sa ya ga ya cike wani wurin Allah madauke saka masa da alheri da dukkan malaman musulunci da suka bayyana mana wannan manhaji na adalci babban abinda ake so dama a musulmi ya zama mai adalci mai adalci mai adalci kullun aqidar ka ita ce nassi in kana zancen aqida ina nassin qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ne aqidarka hukuncinka akan wani kuwa yana da alaka da me yake kudurtawa a zuciyarsa in abin da za a yi masa hukunci ne na zahiri to akai shi gun shari'a ta yi masa in kuma hukunci ne na duniya a matsayinka na mai wa'azi to ka tsaya akan aikin sa zaka yi hukunci ba shaksin sa ba a kun gane wannan insha Allah ma'ana ana yi aiki ne hukunci cewa wanda yake kaza hukuncin sa kaza wanda yake kaza hukuncin sa kaza amma kar ambaci suna kar a ce wane ya zama kafiri wane ya zama kafiri wannan duk ba cikin karantarwar da malamai suka yi sai dai akai shi in yayi kafircin hakikatan akai shi gun shari'a ai masa hukunci in ana yin hukunci irin wannan in ba a yi ku sai ku hakuri ku tsaya iya abin da kuke da iko akai ku yi wa'azi ku fadakar cewa abu kaza ba daidai bane da dalili daga Qur'ani da Sunna kuma ba lalle ba daidai bane har yanzu ai shiru a ki fada wajibi a fada dan shine addinin Allah amma kuma a fada cikin yadda zai amfani da kuma adalci Allah subhanahu wataala ya kara mana ilmi na wa alaikum assalam na'am na'am eh alaƙar sa da shi shine duk wanda yake yin bid'ar in yaje za a kore shi ba zai sha ba kuma da amma bayan an gama hisabi ne to in yana da wannan abu za a sai a kore shi ba zai sha ba sannan daga bayan Allah madauki ya so ya masa rahama ya masa rahama sai wuce to amma tabbas wannan hadisi ingantacce ne duk wanda yayi wani abu sabo a cikin addini ya fito da shi ko kuma ya aiki da shi ya wata bid'a to yana shi waɗanda za a kore daga tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su sha ba haka masu bin wannan firqoki daga cikin azabar da za su samu in suka mutu akan waɗannan bid'o'in shine suna cikin waɗanda za a kora daga shan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ke nufi insha Allah ai hukunci a lahira kaji yadda muka faɗa cewa ga yadda za a rarrabe kowa gurgudun irin abin din sa amma tunda dama kowanne daga cikin su ai bid'a yake banda firqan najiya din banda firqan sunna duk yan bid'a ne sunan su yan bid'a amma ba lalle a ce yan bid'a duka kafirai ba shine bambancin dan haka duk wanda kai mutu a bid'a to yana cikin wadanda za a kora la amma wannan shi ma wa'idi ne ai ka fahimci abun mai ma'anar wa'idi nassi ne na wa'idi in Allah ya so sai ya yafe mutum kuma sai a bashi sha kamar yadda za a yafe masa ya shiga aljanna shiga aljanna ba ya fi shan ba to in aka ce za a yafe mutum ya shiga aljanna kuma shan ai abu ne mai sauki dan haka tunda a cikin su akwai wanda za a iya yafewa la Allah Allah zai iya yafe mutum amma wanda yake nasa ya kai ga kafirci to dama babu duka wucewa za a ila aljanna la shan tafki la komai sai wuta Allah ya tsare mu na'am wa alaikum assalam ai shi muka yi magana khilaf da ikhtilaf sabani da asas saba ba ma'anar sa dama shine sabani na wajen ra'ayi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza in ku aka ce sabani ya kai ga jadaga ka jadaga jama'a ta da ban masallaci na da ban wannan ba musulmi ba nan ba zai bi wannan sallah ba to shi ake ce furqa yau amma sabani na fahimta ni na fahimci kaza kai ma ka fahimci kaza wannan duk ba matsala yauwa ba a san sa ai kokari ai maganin sa amma in ya har kai ga an raba masallaci an sauko liman daga kan munbari an yi menene an raba wannan to waɗannan abuwa sunan su furqa kuma sun shiga cikin waɗannan kungiyoyi da aka hana na'am to sai mi sallah insha Allah ko ina tambaya na'am jama'a ai shi jama'a lafazi ka tuna mun ma wani abu yana da kyau jama'a lafazi ne shar'i suna ne na shari'a in an ce jama'a ana nufin haɗin kai ba kungiya ake nufi ba ma'ana jama'ar da suke ita ce asalin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa dama a wani wata riwaya ta hadisin ai cewa yi da aka tambaye shi da yace kullu hafin nari illa wahida sai aka tambaye shi wacce ce sai ce aljama'a to aka ce aljama'a ai kaga ya mata alifun da lam yana nufin al'umman nan wannan dai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa shi kake nufi yawwa sannan abin nan so dama in tambayi akai intima'i me hukuncin mutum ya dangana kansa zuwa ga wata kungiya ko wani yace ni dan kaza ne ni dan kaza ne malamai suna cewa yana da kyau mutum ya dangana kansa zuwa ga suna na shari'a sunayen da suke sun zo a shari'a sunan sunna yace shi ahlus sunna ne wannan daidai ne ni mu ahlus shari'a ne masu bin shari'a ne tabbo shi ma suna ne shar'i sunan jama'a kaga ahlus sunnati wal jama'a duk suna ne shar'i to malamai suka ce yin wannan yafi tare da cewa in mutum misali ya ce yana wata kungiya ta wani gari ko na wani aiki wannan bai saba ba muddin babu ta'assubanci akai kuma dai bamu wancan misali kungiyar likitoci kungiyar yan ataba ba laifi kace ni memba ne a ciki kawai amma karka ce zaka sa soyayya da kiyayya akan membership na wannan kungiya in babu wannan ba matsala kuma kar a raba kan al'umma bisa wannan duk wanda muke tare da shi namu ne wanda baya tare da mu ba mu ruwan mu da shi ba za a bi shi sallah ba ba za a ci yankansa ba wannan furqa kenan ba ba rubuwa bace ya zama kungiya mai aqida ba kungiya ce kawai ta sabani ko ta yin aiki ba Allah madauki Allah sa dai an gane zancen sau da yawa irin waɗannan maganganun wani bai fahimce su ba zai dauke su da wata ma'anar sai ka ji a wata unguwa an ce wane ya ce kaza ina so da Allah a rika fahimtar su sosai duk wanda bai fahimci wani abu daga zance na ba yayi tambaya tun anan ga abun a rubuce a sauti kai yau da kowa ya ji lafazin da na faɗa ko kuma ya bi ni a waje ya ce wuri kaza da ka ce kaza shin kana nufin kaza ne dan karka fassara cewa ina nufin wata kungiya da ka sani a yanzu ba haka nake nufi ba yauwa amma ka'idoji ne na malamai na bayar kamar da na sani kullun so nake mu tashi da tarbiyyar daina ambatan jama'a da kungiyoyinsu da sunayensu a irin waɗannan wurare domin ba zai mana amfani ba so muke kullum mu samu haɗin kan al'umma su zama wuri guda to kar a ambaci sunaye amma ka bada ka'idoji na malamai ga yadda abu kaza ke ga yadda abu kaza ke na'am na'am ya danganci wata irin aqida ce mutum yake duk wanda yake da aqidar da bincike ya nuna akwai kafirci a ciki ba za a bi sallah ba amma idan bambancin fahimta ne ko kuma yana aqidar da bai ma san me yake ba gargajiya ma yake ko wani abu ba ruwanka sai ka bi sallah yauwa ko da yana tsariƙun sufaye muddin ba hukunci ka tabbatar cewa yana cikin masu aqidin wahidatul wujudi ba dan kaga yanzu masu sufanci ba dukansu suke wannan aqidar cewa komai Allah bane ba dukansu bane amma dai intisabi zuwa ga harkar tasawuf din bid'a ne to amma baya hana abi su sallah an yi lokacin da malaman da suke yin salloli a masallacin khalifofi a baya suna da irin waɗannan aqidun amma kuma an bi su sallah amma wanda duk aqidarsa ta kai ga kafirci to ba za a bi shi ba an fahimci shi wannan yauwa wanda ko bai kai ga kafirci ba ba laifi dan an bi shi an ya iya sallah wannan shi ma na'am wa alaikum assalam na'am masu shi'a ba duka suka san ma me ake a shi'a ba amma duk wanda ka taba ji ya kafirta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da irin waɗannan abubuwan da yake zahirin su ko la'anar Aisha wannan kafirci yauwa ba zancen bin sa sallah Allah ya sauke wato ni abinda malamai suke faɗa a wannan ka'idojin shine hukunci am akan jama'a yana da wahala ma'ana gamamman hukunci kace duk wanda ka ganshi gu kaza kai masa hukunci da yana da matsala yau dan haka hukuncin afrad kuma idan ba zuciya ka sani ba shi ma yana da matsala dan haka idan kana da dalili akan wani aqida sa ta kai shi ga kafirci shikenan alakar da zaka yi da shi sai ka ware ba kai ba shi mun gane wannan yau ban ce abi mai yin kafirci ba yau amma duk wanda yake bai kai ga kafirci ba kawai yayi talabbusi da wani abu na shubuha da yake bi to nan baya hana abi shi sallah kuma waɗannan abubuwan su suke sa idan yanzu misali a garuruwan da muke da su yanzu da ƙauyukan mu mafi yawan su mutane wasu da yawa ma gargajiyar su suke bi ba san me ake bi ba duk waɗannan harkoki a gida duk ba su san su ba dan haka mutanen da suke irin wannan ƙauyukan ku bi limaman ku na ƙauyukan ku sallah ku samu damar da za ku yi musu wa'azi ma ku ilmantar da su sunna din ware wannan ita ta kansa a samu irin waɗannan matsalolin ya zama an kasa samun yadda za a yi maganin abun har wasu su zo su shiga jikinsu su zama cewa ku ne baki ba ku ne asali ba na fata mun fahimci wannan dan haka wannan shine asalin dama abin da ake so kar a rika yawan ware-waren nan duk abin da zai sa a ware a koma gefen a yi kokari a yi maganinsa a zauna da mutanen da aka sani na gargajiyar na al'adar a shiga jikinsu a ilmantar da su tun kafin waɗanda suke tare da aqidun da yake ma wasu nasu kafirci ne su zo su riga ku su kwace su kuma sai ku zo ku rusa yadda za ku yi da fatan mun fahimci waɗannan abubuwa Allah ya sa mu gani.